gaisuwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a bainar yayin da buri ne ta tashar BOE Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Hausa radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma tashar hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Sidi tare da ni Amina Bahari Auna.
Kana Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma zamu magana ne akan wani nau'in matsanancin damuwa da masu jego kan tsinci kansu a ciki din kadan bayan sun haihu wanda ake kira postpartum depression a Turanci. Wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da likita da masana addini a kan wannan batu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ke jama'a, zamu fara ne da jin bayani daga likita wanda wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawwa Umar ta tuntuba akan wannan batu.
To sunana Dr. Idris Muhammad Liman na aiki a babban asibiti na kasa National Hospital na Abuja.
Akwai abin da ake kira postpartum depression wato yanayi na damuwan tunani bayan haihuwa ko cinkushewar tunani bayan haihuwa. Shin ko zaka mana ma karin bayani akan a likitance menene postpartum depression?
Postpartum depression ko muce damuwan tunani da ya samu musu daga haihuwar mace kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu barin ciki shi ne yana nan dai damuwa ne da muke dan fuskanta a likitance idan mata sun haihu saboda wannan damuwa yana yi a hukuwa a daya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu daya zai iya samun wannan postpartum depression din.
Ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cinkushewar tunani bayan mace ta haihu?
Abun da za a yi a cewa shine yake kawo masomin shi shine kamar rikitarwa ko rikicewa na sinadarin ino jikin mace, sinadarin da yake tasowa a cikin kwakwalwar mace ana ce da wajen hypothalamus pituitary adrenal axis to kowanne gabobi guda uku nan guda biyu suna cikin kwakwalwa wato hypothalamus da pituitary gland sai kuma adrenal shi yana can kasa to akwai sinadarori da Allah ya tsara a jikin dan adam yakan tasowa daga na can sama shine hypothalamus ya zo yayi aiki akan pituitary shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin jinin mutum har zuwa wajen da akwai koda yake akwai wani gaba kuma kan koda ana ce da shi adrenals to wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan adam to idan an samu wannan ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki da kuma haihuwan ciki da kuma sakamakon haihuwan to mace za ta iya samun wannan ciwon cuɗanyan zuciya ko na tunani.
To likita menene alamomin wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu?
To na daya dai kullum tunda muka fara wannan bayani muna cewa bayan haihuwa to postpartum a Turance ko kuma a likitance shine sati shida bayan mace ta haihu to wannan lokacin shine lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yanda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan zai iya farawa can baya-baya. To amma saboda yana da alaka da wannan aida cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barin sa, to koda daga wata 4 zuwa 6 da yakan fara bayan ciki, to za a ce mace tana da wannan ciwon cudanyen tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan mata take, mace matan nan take yanzu, ya yana da alaka da wannan ciwo din, shine zaka ga mace ba ta da karfi, komai tana nan ragon-ragon, ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abinci babu kuzari ko kuma ba ta da za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare, sai dare yayi ko ayi bacci sai ta tashi ko kuma tana na kwanciya amma bata yi bacci ba har dare ya rage ko kuma safe. Then za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya, ita tana nan a zaune, bata ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ma hukum ba, ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu sai ta yi gun kuma a wajen da kowane a cikin gida ana fara da shaurinsu. Then za ta iya zama mai saurin fushi ko kuma abu kadan sai ka gan ta janye ta yi fushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan fushi din. Then iri wannan matan kuma sai su fara tunanin ɗauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu, ko ba sun fada da baki ba, sai su tsaya alakan da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya addasa mutuwansu. To wayannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta kenan a da ba. Fa bayan aihuwa nan da wata 2 ko 3 ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka, to za a iya fitowa a tantibi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa gashi fa ba mu gane kan wance kaza ba.
To likita, musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a dauki mataki da gaggawa ba, yaya abin zai iya kaiwa?
Idan ba a dauki mataki da gaggawa ba, to zai iya komawa da kanshi, amma ba lalle ba ne, kuma zai iya dada rikicewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya. Saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba, in yaso a ce ma ba abin da yaso yake damunta, komai lafiya lau, yafi kwanci hankali ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa. Na da yake nan, na biyu, idan ba dauki mataki ba, to zai da rikicewa ko kuma abubuwa su janye, idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da adrenal din Allah ya kawo sun fita da kansu kuma, to amma da wuya wannan ya faru, sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba, inda rigikin dan Adam ne, Allah ne yake da komai, sai kuma yanda ya yiwu shi muka gani. To idan an dauki ba dauki mataki ba, za a iya samu da lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zuwa gan ta jima kanta ciwo saboda tana tsadar rayuwa ta ishe ta, tana so ta mutu ko ba ta fada ba, to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan matsayi, in ma ba an zo antar ta riga ta kashe kanta ba.
Na'am. To likita, yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali?
To babban kula da shi shine yan uwa mu yi la'akari da junanmu, wanda an haifu abinda aka gane ba daidai ba ne, to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma yin damuwa ne neman sakamakon yadda za a yi a magance shi. Domin idan an ma fara magani da wuri, to sakamakon ya fi kyau gada ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta, aka san cewa kai wance ka san hankalinta ba daidai ba ne, mu fita yanzu, to kaga kila ya yi nisa, to ko an yi maganin sakamakon ba ya yi kyau sosai ga idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamari ya fara ya dan canza daga yanda take da. Banda wannan nan sai a iya ana da magungunan sha ba zan ambaci sunayen su ba da yake idan dai ya samu asibiti doktocin asibiti ko doktocin aihuwa obstetricians ire-iren mu ko kuma doktocin psychiatry in wajeje da ake da doktocin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki
misali ba dauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara in dai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa
in ba dauki in aka bari yayi nisa ka aka soma magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun yayi kama cikin to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa nace mu kula da kanmu da junan mu cewa kai an lewace kaza tunda ta aifu ba irin na da ba so in ma ba ali ne da ya danganta da irin wannan ciwon tunani ba dan an fito an yi bayani za a iya gaya musu da za a ce a ba abun da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban sa shi a kan wannan amma ba wai son ta bane rashin lafiya ne na zuciya ko na tunani shi yake damunta so idan mun kula da juna muka ba juna general care wato wannan kula da juna yana sa sakamakon abun da za a samu idan an fara magani yakan fi kyau sosai
daga ƙarshe wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa
to hanyoyi da dama na daya shine a samu yin ciki a cikin koshin lafiya bayan an sami ciki a yi ciwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki idan an zo aihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a aihu a asibiti saboda wani sayi abinda ke haddasa wannan zuciya shine wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta aihu kuma da ciwo da komai ko kuma sakamakon aihuwa an yi wahala nakuda har an zo an aihu yaro ya mutu kaga duk wayannan abu ne da zai zauna a zuciyar mutum to yiri wayannan idan an yi tsari kiwon lafiyan ciki sosai awon ciki sosai da kuma aihuwa a asibiti kaga ba za a ma bar a bar ta cikin nakuda ta sha wahala ta sha wahala a karshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu sai ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an santa da ciki an santa haihu babu yaro to yiri wannan damuwan idan an yi antinata zai ragu shi kuwa zai sa tunanin zuci yiri wannan da zai kifo da mace cikin wannan damuwa zai
ragu Ubangiji sarkin baiwa
sashen Hausa Zainab Babaji ta tattauna da malamin addinin Kirista dangane da matsalancin damuwa da tawakkali
sunana Reverend Father Dr. Joshua Rochak daga Catholic Diocese na Pamshi kin san a yadda zamanin mu na yanzu yake mutum ya shiga cikin damuwa so da yawa kuma yawancin mutane za su ce wai illa wani ne ya yi musu magani ko kuma wasu ruhohi ne suna fakonsu kuma kaman aljanu to so da yawa kaman wadanda nakan gani ko kuma su da kansu su kawo kansu neman taimako irin wa'innan shawaran da muke ba su shine da farko da mu yi kokari mu gane irin aikin mutumin inda yake zama ko mai aure ne ko mara aure ne dalili shine muna so mu san tushen shi domin ba mu san tushen mutumin ba bare mu iya san ainihin damuwa ba wata kila wurin aiki shi ne yana da wasu damuwa ko zama tsakanin ƴan uwa a gida ko tsakanin mata da miji ko tsakanin irin hali da ƴaƴa suke yi ma yara ko kuma ƴaƴa suke yi ma iyaye ko kuma abin da iyaye suke yi ma yara shine yana burgite ma mutum a hankali so mukan ba su shawara mu kuma yi musu counseling domin su nema taimako a asibiti ko kuma waɗanda sun yi karatu ta fannin irin wannan cututtuka da wannan birkitar da ma mutum kwakwalwa.
To da yawa idan wato mutane suka shiga irin wannan yanayi sukan gudu zuwa wurin ku ne da ganin cewa za su samu mafita ko kuma za su samu warkarwa. Kana ganin kaman malaman addini suna taimakawa wato wajen warkar da irin waɗannan yanayi
ba dukan su ba don kike akwai waɗanda sun gane cewa damuwa ne akwai kuma waɗanda za su ce a'a su wasu ruhohi ne su shiga musu hakai to in ya faru haka shine ki gane za a aje su wani lokaci har sati daya sati biyu ana addu'a a cikin addu'an ba a ga wani canzawa ko wani taimako da yana kawo musu ba amma su da kansu da yawa rashin sani ne so ba kowane pastor ko reverend a church ne yakan gane ba shi yasa a yadda muke ciki yanzu akwai mutane da yawa suna tafiya haka da irin wa'innan damuwa domin ba su samu ainihin wanda zai taimake su ba
to amma su malaman addinin nan ko kuma a ce pastoci wani lokaci zaka ga kamar yanda kai bayani za a dauki mutum a aji shi har mako daya mako biyu ana ta mishi addu'a wani lokaci za a samu dan sauki amma daga baya sai ka zo ka ga abun ya sake dawowa kana ga kamar me yake janyo haka ne
to kin san a cikin addu'a ko kuma cikin ba da shawara wani lokaci akwai kalmomi da su pastoci suka yi amfani da shi a turance ya kance za hypnotize nasu wato assurance da ba su tabbaci cewa wannan damuwan in kun yi kaza zai tafi ko kuma wani lokaci akan ba su wasu abubuwa ma har su sha to wani ganye da ruwa da abubuwa daban-daban dai
ko wadansu mai ma da ake ce anointing oil
to kin ga kamar wasu anointing oil din ma da ke sunan da ke kan anointing oil din yakan ba me irin wannan damuwa karfi wata kila don ya sa zuciya yayi amfani da wannan zai taimake shi to da fari ya fara amfani da shi ki gane da gaske zai samu zuciyar shi ya kwanta hankalin shi ya zo wuri daya amma a kwana tashi sai ki ga an koma gidan jiya to
daga ƙarshe idan sun zo yaya kuke ba su wani shawara kuke ba su tunda dai sun tabbatar da cewa idan suka same ka a matsayin pastor ko kuma a matsayin malamin addini suna ga kaman duk wannan damuwan da suke da shi har ma wayansu da yana zama yin su kamar hauka zai warware wace shawara kuke ba su
kamar ni kam kamar da na faɗa tun farko sukan zo wurina in wanda zan iya handling ne sai mu yi appointment so biyu uku haka har iyayu na riga na san tushen damuwan shi na kan sa kai sosai don taimaka amma a ƙarshen ta mukan ba su shawara su nemi inda za su samu taimako
Allah ka ba mu sa, Allah ka taimake mu, amin. ta jiyo mana ta bakin malamin addini Islama akan wannan batu.
Sunana Mustafa Aliyu Gwarando, murshi jama'atul muslimin Islam karamar hukumar Jos ta Arewa. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd, hakika wannan kalma da ake kiranta da tuna da suna depression a turanci, wanda a hausance ake gani kamar damuwa ne yakan haifar da haka. Abinda na fahimta game da wannan kalma shine damuwa ne da yakan samu dan Adam, wanda har yakan kai ga ya burkita lissafin shi da kwakwalwar shi, wanda wani lokaci sai ka ga mutum yana wasu abubuwa ko fisgi-fisgi haka ko makamacin haka, wani har ta kai ga ya Fatima bai san hayyacin da yake ciki ba. To so da yawa wannan abin da yake samun yake kawo irin wannan so da yawa damuwa ne da mutum ya shiga, ko ya rasa wani masoyin shi, ko ya rasa wani dukiyar shi, ko wani abu makamancin haka. To so da yawa wannan shine yake kawo irin waɗannan abubuwa, wanda za ai ta fama ai ta fama, amma sai kaga cewa dai mutum dai abun yana kin yana kadan 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 har ya zama cewa ya girma, ya zama cewa ya kai yadda control din shi ma sai zama da damuwa.
A sau da dama akan idan aka ga irin wannan yanayi sai kaga an rikice musamman a gida, sai a danganta shi da aljannu ko iskoki ko kuma wani yanayi, ya kuke ganin haka?
Eh, gaskiya ne wani lokaci abin yana kama da aljani, amma so da yawa din ba aljani bane, damuwa ne tsagwarar da take kawo irin waɗannan abubuwa. Domin shi cuta na aljani gaskiya ne a musulunci akwai cuta na jinnu, to amma wani lokaci rashin fahimtar ta sai a danganta depression da matsayin cewar tabin jinnu ne. Saboda me? Kwakwalwa idan abu yayi mata yawa ya mata yawa ya mata yawa, to za a kasa samun control a wajen mutum, wanda shine wasu suke ganin cewar kamar tabin aljani ne ya samu mutum, amma shi tabin aljani ai zaka samu shi a wani lokaci, akwai sanda zai tashi, akwai sanda kuma sai a dauki lokaci ba a same shi ba. Amma shi wannan depression zaka samu cewar so da yawa sai dai a ce mutum an sa shi ko yayi bacci ko wani abu makamancin haka, shine zai kawo kwakwalwar shi ta samu nasuwa. Shi kwakwalwa wace ake nema ta samu nasuwa, to sannan sai kaga ya wutsaki. To amma shi wancan bugun aljani ai kwata kwata ma mutum baya hayyacin shi, bai san cewa menene yake ba, a wasa duniya ma yake shi bai san ta ba kwata kwata. So wannan shine bambancin su kenan.
To a da yawa ku kuma sau da dama idan aka samu wannan yanayi akan rugo a zo wurin ku musamman malamai saboda neman taimako, me kuke yi musu?
To alal hakika na farko dai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a Alkur'ani cewa dukkan damuwa in ta kai damuwa to maganin ta Allah. Allah ya ce ku roki addu'a, ku roki Allah, saboda haka shine zai yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa cewa addu'a shine makamin dukkan mu'mini. To saboda haka idan irin waɗannan sun zo sun samu maluma, to abu na farko akan yi musu addu'a da fatan cewar Allah ya dauke musu. To amma yin addu'a fa bai hana kuma a ce aje asibiti, domin dole abinda za a yi dole ne sai an bi matakai, domin akwai abin da ake cewa tsani. Allah shine mai yin komai, tunda ko asibiti ka je Allah ne mai warkar da kai. To amma ba za ka zauna a gida kawai ka nada hannu ka ce Allah warkar da ni ba, a'a, za ka yi addu'a sannan kuma za ka tafi asibiti, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayyid thumma tawakkal, ka dogara da Allah, kai ka nema wa kanka mafita sannan ka dogara ga Allah. To saboda haka idan suka zo abinda muke musu muna musu addu'o'i, idan aka yi addu'a kuma sai a duba a ce musu wannan ku je wajen likitoci su kuma su bincike ku su gani, su ma in sun duba in nasu ne wanda za su iya yi, tunda kamar yadda aka faɗa depression ne, to kaga akwai magunguna, akwai allurai, akwai shawarware kuma har yanzu da za su ba wa mai irin wannan damuwa. To idan sun duba sun ga cewar abun ba bangaren su bane, su ma su za su sake cewa koma wurin malamai su je su yi addu'a, domin su ne ake ga suka fi kusa da Allah. Saboda haka a roki Allah, sunan suna bada magani nan kuma ana addu'a, to sai ta taru gaba daya, sai ta yi tasiri, sai kaga an samu sauki.
Amma ya kuke fahimtan wato wannan yanayi na depression da kuma yanayi na taɓin hankali?
eh hakika kamar yadda na faɗa suna da dan bambanci domin shi depression kamar yadda na faɗa dama damuwa ce take kawo shi ko mutun ya rasa wani masoyin shi ko kuma ya rasa wani dukiyar shi ko ya kwallafa rai akwai wani abu da yake so ya sai ya samu ko na mulki ne ko na mukami ne ko wani abu haka to ya kwallafa rai to dole zai ta kawo masa damuwoyi kwakwalwar shi ta yi ta tuna abubuwa da yawa ya zama cewar ya fita a hayyacin shi bai iya cin abinci baya iya bacci bai da nasuwa bai da komai wannan shine bangaren depression kenan shi kuma bangaren jinnu kamar yadda na faɗa zaki samu cewar shi lokaci lokaci ne yake ta san wa mutum wani lokaci idan akwai abin da zai iya cutar da mutum to jinnu sukan bige shi saboda kar ma ya kai kanshi wannan wajen balle damuwar ta same shi saboda ka sai ya faɗi ya zama cewar baya hayyacin shi sai kiga wani tamkar ya mutu wani kuma ya su mane sai an samu wani lokaci can ya natsu ko an yi masa addu'a wani ayyafa masa ruwa da makamantansu to shi sai ya dawo idan jinnu ne amma shi wancan kamar yadda na ga miki shi fa dole addu'a sa'annan kuma neman magani da ya cire damuwar a zuciyar shi shine yake kawo ake samun sauki a ciki wannan shine bambancin su kenan
kon lokaci sai kaga ana bangwaman mutum ko kuma ba a nuna masa kauna a lokacin da yake bukatan wannan kauna ta yadda har zai dawo da wannan hankalinsa ina shawaran ka ga musamman yan uwa ko da a cikin iyali ne ko kuma iyaye ne idan suka samu kansu a cikin ko kuma wani wanda yake da irin wannan yanayi
alhamdulillah kamar Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya nuna mana tsarin yanda duk ya kamata mu tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mana cewar fiyayyen mutane shine wanda yake taimakon mutane kullun dukkan halitta da ka gani gabaki ɗaya ko da mutum ne ko ba mutum ba duka Allah ne yayi shi kuma tabbas yana da haƙi wanda ya kamata ga ƴan uwa duka su kiyaye masa so idan mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi ba kore shi ake yi ba a'a kokari ake yi domin kai ma gobe muka san me zai iya samun ka ba saboda haka idan ka ga mutum ko ka san shi ba magana family ba ma ko da ka san shi ne kai ko baka san shi ba ka zo ka tarar da shi a irin wannan yanayi to yana da kyau ka tsaya ka tausaya ko da ba za ka ce masa komai ba dai ka nuna ne jimaminka da tausayinka a cikin zuciya ka nuna musu haka kafin ka tashi ka wuce idan kuma ya zama dan uwa ne ko din community ne to abin da ya kamata cewar ai ta taya shi da addu'a kuma a dinga kokari ana jan hankalin shi ana rarrashe shi ana tausaya mishi ana nuna masa cewa wannan kamar jarrabawa ne kuma zai wuce with time komai zai iya wucewa saboda haka da wata kila bai da shi amma yanzu wani dalili ya kawo abin ya same shi to kuma ya sani cewa a kowane lokaci Allah zai ya dauke masa ya zama cewa ya abin nan so abin da ake so al'umma su dinga yi kenan a dinga jan irin waɗannan mutane a jiki ai musu addu'a kuma a ba su shawarwari shine abin da ya kamata kenan
kai so a ga da likita bokan turai amma da niyya sosai
masaurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tsari gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Fauna daga nan birnin Washington DC take sallama da ku jama'a kasance lafiya
Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go.